السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وديتا تبت ga Allah mai kowa mai komai wanda yake jujjuya al'amura kuma ya sanya dare da wuni su zamo dama ga duk wanda yake so ya tunatantu ko kuma yayi godiya gare shi وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله مدعوك جنسركي يا با مداما مكي نين أيكا القير كما يا هولي مدتشوا ميقا ومي رجالي وجن ونن أيكا القير صبو داما باتا تبتا كما يدر أيور ما با متبتش يا بچي Ubangiji ya zaburar da mu ta hanyar gaya mana tarihin annabawa da irin himmarsu da kwazansu wajen yin alkhairi da kuma yada shi a duniya. Allah madaukakin sarki ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahba wa kanu lana khashi'in. Dukkanin annabawa sun kasance suna rige-rige wajen aikin alkhairi. Kuma suna bauta mana da kwadayin samun rahama da kuma tsoron azaba kuma lalle sun kasance masu tsoro ne a gare mu to haka Allah madaukakin sarki yace fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tattalifun lalle ku yi rigargen alkhairi ku sani makomar ku zuwa ga Allah madaukakin sarki take to sannan kuma zai ba ku labari dangane da abin da kuka kasance kuna sassabawa a cikin sa damar aikin alkhairi ga dan adam tana cikin dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya hore masa wanda uwa uba cikin waɗannan abubuwa shine lafiyar jiki da Allah yake ba wa mutum da yawan mutane idan suna lafiya suna zaune cikin aminci ba su fiye sanin dama da kima ta lafiya din ba kuma ba su fiye yin amfani da hakan ba musamman wajen abin da zai amfane su sai ɗan kadan daga cikin bayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ni'matani maghbunun fihima kaseerun minan nas as-sihhatu wal farag ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane suna sakaci da su har sukan yi asara asarar da babu sake wata riba bayan ta a cikin su wayannan ni'imomi sune ni'imar lafiya da kuma ni'imar yalwan lokaci sau da dama zaka samu mutum lokacin da yake da lafiya bai yi wani abin a zo a gani ba na ayyukan alkhairi da wannan lafiyar tasa kama daga kan yawan ibada kama daga kan karanta ayyuka na sharri kama daga kan yawan tuba kama daga kan yin wani karatu mai zurfi na ilimin addini ko na rayuwa kama daga yin wata sana'a mai kima mai daraja wacce zai amfane ta ko dai ta hanyar tafiye-tafiye ko kuma ta hanyar sammako ko dai wani abu makamancin haka to galibi sai wannan dama ta zo ta wuce wa mutum sai kuma yazo yana fargajjaji yana da na sani a lokacin da duk waɗannan abubuwan ba za su yi masa amfani ba da farko dan adam ya sani cewa duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya bashi ba tabbatacce bane aro ne da yawa wani idan ya ganshi a cikin wadata yakan dauka zai dawoma a cikin wadatar da yawa wani idan ya ganshi a cikin lafiya yakan dauka zai dawoma cikin lafiyar da yawa wani idan ya ga yana yawan samu sai ya dauka samun zai dore to koda ma zai dore din wanda ba zai dore din ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada kana haqqan ala Allahi Allah yartafi'a shay'un min al-ard illa waba'ahu alqawari ne Allah yayi wa kansa ba zai taba daga wani abu a duniya ba sai ya sauke shi ba zai taba bada wata dama ba sai ya karbe ta. To kaga ya kamata duk mai hankali da tunani ya san wannan. Lokacin da kake da wata dama, to ka rinka tuna kafin ka akwai waɗanda suke da irin wannan damar da yawa, kuma yau babu su, babu labarin su. Idan dama ce ta wadata, zaka ga kafin a kira ka Alhaji wani an kira wasu da yawa, kuma inda kake zaune lokacin ma da su suke tashan su ko ake kiran su, kai ba kowa bane, baka ma san inda kanka yake ba. Haka nan idan a kasuwa ce, a lokacin da kaga kana ciniki, tauraron ka yana haskawa, karka dauka cewa wannan abin da woman mene, kafin kai kila rumfar da kake ciki din ma ta wani alhaji ce wanda ya fi ka suna, ya fi ka kudi, ya fi ka karfin jari, ko dai ya mutu ƴaƴansa sun siyar da rumfar a cikin dukiyar gado an raba shi yasa ka mallaka, ko kuma da ransa amma Allah madaukakin sarki ya karbe kasuwancin daga hannunsa ya bawa wani, ko dai wani abu makamancin haka. To ballantana kuma ma abin da yafi komai saurin gushewa shine mulki. Da yawan masu mulki sukan rudu lokacin da suke kan kujeran mulki su dauka kamar wata tsiya ce za a dawwama, wanda ba haka bane ba. Duk wata kujeran mulki da ka sani, daga ranar da mai ita ya hau, to fargabar da ke biye masa shine ranar sauka. Shi yasa zaka ga da yawa masu mulki musamman na siyasa, abin da yafi komai tayar musu da hankali shine ya za a yi a wuce, ya za a yi a zarce, tare da an san ko an wuce ko an zarce din dai watan wata rana dole sai an sauka. To haka nan idan lafiyar jiki ce, ba wata lafiya da take da wamammiya, kuma ko da babu mutuwa akwai tsufa, ballantana duka biyin akwai su. Allah madaukakin sarki ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin, kuma ya ce wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, duk wanda muka tsawaita rayuwarsa za mu tauye halittarsa. Idan da mun baka karfi za mu zo mu kwace karfin nan mu mayar maka da shi rauni, inda kana gani kar zaka zo lokacin da ganin baya iya yiwa sai an sa tabarau, ga wani lokaci ko da tabaran maganin ba zai yiwu ba. Idan da kana tafiya a tsaye kam zaka zo lokacin da sai ka dogara sanda, ga wani lokaci sandan ma ba za ta ruku a hannunka ba. Zaka zo lokacin da in kai tsawon rai sai ka koma tamkar yaro jariri, ana wanke maka ba haya, ana wanke maka fitsari. Duk mutumin da yau ka ganshi a kwance a gadan asibiti ko yana jinya a gida, da lafiyayye ne, amma yau da gobe ce ta mai da shi haka. Dabararsa kuma bata isa ta hana ya zama hakan ba. Duk wani shan tsuminsa ko shan jike-jikensa ko duk wata dabara ta kare lafiya da ake yi ba ta hana wannan ciwo ko wannan tsufa ya zo ya riski mai rai. To ya kamata idan mun san wannan abu mai faruwa ne ba makawa, to mu yi kokari mu wa kanmu da kanmu tanadi, mu wa kanmu da kanmu tattali. Lokacin da muke da lafiya mu yi kokari mu amfani da lafiyar nan wajen gina duniyar mu da gina lahirar mu. Ka gina duniyar ka ta hanyar ibada da kyautata alaka ka da Allah, ka gina lahirar ka kai ta hanyar ibada da kyautata alaka ka da Allah, sannan ka gina duniyar ka ta hanyar yin wata jajirtacciyar sana'a wacce ka san idan Allah ya maka tsawon rai ko da karfinka ya kare ba za ka zamo abin tausayi ta hanyar sai ana taimaka maka ba, domin Allah ya bamu lafiya ne don mu yi irin waɗannan ayyuka, kuma ya nuna mana cewa lafiyar nan ba za ta dawwama ba ta hanyoyi da dama na misalai. Mun gani da yawan mu mun tashi da iyayenmu mun gansu da lafiyarsu, amma ana nan suka zo suka tsufa, su suke ɗaukan mu muna yara, muka zo bayan sun girma mu muke tallafa su maddiyan wa ma'anawiyan, muke tallafa musu ta hanyar kila in za su tashi sai mun daga su, ta hanyar ada su suke yin cefane a gida mu ci abinci, muka dawo mu muke yi su ma su ci. To irin wannan abin da ya faru ga mahaifinka da kai, to haka kai ma zai faru da kai da ƴaƴanka. To amma da yawa daga cikin mu, musamman mu kabilar Hausa Fulani mazauna arewacin Najeriya, irin wannan lissafin bai fiye zuwa kanmu ba. Zaka ga mutum yana matashi, yana ji da lafiya da kuruciya da sauran jininsa a jika, amma yana ta ganganci da wasa da rayuwarsa. Kaga mutum ya tashi awa 24 bai tsinana wa kansa wani abin a zo a gani ba. Kila wani daga bin majalisar hira can, in an tashi daga can a koma can, akwai majalisar hira ta safe, akwai ta yamma, akwai ta dare. Hiran nan babu wani abu na a zo a gani, na gina duniya ko na gina lahira a ciki, kawai banna miyan baka ne. To ana nan fa ana nan kana ta wannan hirar, mala'iku kuma ba daina rubuta maka abin da kake yi na rayuwa suka yi ba, suna ta rubuta ga abin da kake yi a yau da gobe da jibi da gata. Jikinka kuma yana raguwa, ƙarfinka yana raguwa, lafiyarka tana raguwa, tunanin kwakwalwarka ma yana raguwa. To irin haka sai a wayi gari mutum ya tsufa, kila sai wata larura ta same shi, sai kuma a fara cewa to aje a nema masa taimako. Bayan Allah ya riga ya gamai maka taimako, ya baka lafiya, ya baka tunani, ya baka duk abin da zai bawa wani dan adam, amma sai dai wasu sun yi amfani da nasu, kai kuma kai wasa da naka. Mu lura da kyau, sau da dama za mu ga irin haka a rayuwa. Mukan tashi tare da abokanmu, tare da sa'anninmu, su suna ta fafutuka, amma mu muna ta shashanci, mu muna ta wasa. Sai kaga dan uwanka ko abokinka ya zo ya zama wani, kai kuma an barka a baya, sai a rinka cewa ai da fa abokinmu ne. Duk wani dan adam Allah ya kawo shi wannan duniya ne tsirara. Duk wani abu da kaga dan adam ya samu a duniyan nan, anan ya nema, anan Allah ya bashi. Kuma ba wani wanda Allah ya ce in ya nema ba zai bashi ba. To amma me yasa wasu suke nema ake ba su, wasu suka ki nema? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Kayi amfani da lafiyarka kafin rashin lafiyarka, kuma kayi amfani da rayuwarka kafin mutuwarka. Rayuwarka Allah ya baka ita ne dan ka gina abin da zaka mora bayan rai. Lafiyarka Allah ya baka ita ne dan ka gina abin da zaka mora bayan rashin lafiya ya cin maka. To da haka shi yasa zamu ga magabatanmu ba su da sakaci, ba su da wargi, ba su da wani lokaci na fatawa cikin abin da ba shi da amfani. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana abubuwa guda hudu, duk wani dan adam in ya mutu sai ya je gaban Allah, sai ya tsayar da shi, kuma sai ya masa tambaya a kansu. Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an arba. Ba wani dan adam da zai gushe ranar lahira ta gaban zatin Allah sai ya masa tambaya guda hudu. Na farko sai an tambaye ka rayuwarka ya ka gudanar da ita. Allah ya fi ka sanin yadda kai a duniya, amma sai ka gaya masa kai da kanka awa 24 da kake kullum me kake yi a cikin su. Da safe in ka tashi me kake fara yi, bayan ka yi me yake biyo baya, da rana me kake yi, da yamma me kake yi, da daddare me kake, duk sai ka gaya wa Allah tare da mala'iku sun rubuta. To sannan sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka kuruciyarka me ka gudanar a cikin ta. Mafi tsadan lokaci shine kuruciya, lokacin da kake saurayi me kai, kayi ilimin addini, kayi ilimin zamani, kayi wata sana'a mai kima dan ka tsare mutuncin kanka, ko kuwa kayi ta shirme da shashanci irin na samartaka, irin na kuruciya, ka zama dan kwaya, ka zama dan ganye, ka zama dan daba, ka zama mara tarbiya, sai ka gaya wa Allah me kai. To sannan Allah madaukakin sarki zai tambaye ka dangane da iliminka, idan kai ilimin ne kai da ilimin kai aiki da shi ko kuma ka zama kendir mai haska wa wani kai ka kona kanka to sannan za a tambaye ka game da dukiyarka in kai sana'ar ka tara ya kai sana'ar ya ka tara kuma sannan wace hanya ka bi wajen kashewa to da haka da wannan nake kiran kaina da ƴan uwa lalle mu rinka bitar rayuwar mu kanmu da kanmu Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta je ta wa kanta da kanta bincike na abinda za ta bada amsar gobe in an mata tambaya akai shine gobe alkiyama ranar da Allah madaukakin sarki zai tsare kowanne daga cikin mu a bashi littafin ayyukansa a ce da shi ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka kai da kanka yau zaka san makomarka tun kan a fara cewa wane tafi aljanna wane tafi wuta kai ka san ina zaka tafi saboda littafin ka ya nuna maka shi yasa Imam Ahmad dan Hanbali yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kamar yadda yazo ruwaya daga Umar dan Khattab ku yau kanku hisabi kafin a zo ai muku duk mutumin da yake wa kansa hisabi to insha Allah ranar lahira in an zo za a yi masa hisabi hisabin sa zai masa sauki an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kullun idan ɗayan su yazo kwanciya bacci yakan yi tunani yau tun daga hudowa alfijir bayan na farka daga bacci zuwa yanzu me nayi sai rinka lissafawa nayi abu kaza nayi abu kaza nayi abu kaza kaza alheri ne kaza kuma sharri ne kaza kuma baina baina ne to sai ga wanne yafi yawa idan yaga alkhairin yafi yawa sai ya gode wa Allah na sharrin kuma sai ya tuba gobe kuma sai ya gyara to duk mutumin da yake rayuwa a haka zai yi riba kamar dan kasuwa ne wanda aka cika masa shago da kaya duk sati yakan yi lissafi me ya siyar me ya siyo riban nawa aka samu ina aka samu faduwa to duk mutumin da yake haka ko zai yi asara a ƙarshen shekara zaka ga asarar ba ta da yawa saboda yana bin ta daki daki kan asarar ma ta yi zurfi ya sani ya toshe kofarta amma mutumin da yake ganin cewa ai shagon sa cike yake da kaya baya lissafa me ya siyo baya lissafa me ya siyar baya lissafa me ya kashe kawai haka ake ta tafiya yana jiran sai shekara ta zo to idan ya tashi gunduma asara zai yi asarar da zai yi kuka kuma ba zai iya cike ta ba da haka kullun ka rinka kwatanta ribarka da asararka a wuni wannan ne zai gane zai nuna maka wace hanya ka nufa shin ta wuta ce ko ta aljanna shin rayuwar riba ake ko asara ake in riba ake sai a gode wa Allah a kuma zage dantse in kuma asara ake sai a tuba ai kokarin gyarawa Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka tsare mu daga sharrin kawukan mu da munanan ayyukan mu wassalamu alaikum wa rahmatullah